Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyoshe. Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 22 ga watan Afrilun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safe. Yanzu karfe 1 dare ne a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Volodymyr Zelensky, dan wasan barkwanci, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin rinjaye a wani mummunan tashin hankali da ya rutsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka, ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 200.
To, kanin labaran duniya kenan. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya game da batun harin Sri Lankan, masu fashin baki na ta kokarin hada bakin zaren musabbabin kai waɗannan hare-hare da suka halaka sama da mutum 250.
Ya aka kai hada, ka ga inda kasance coordinated kuma gari ku, in ma ka dibe map din na kasar Sri Lanka.
Taswira kenan.
Taswira, gari na ɗaya da aka yi abin nan yana gabacin kasar.
To, idan muka leƙa Najeriya kuwa, takamaimai a jihar Sokoto, ‘yan adawa a ɓangaren jam’iyyar APC na zargin jam’iyya mai mulki ta PDP da cin zarafin ‘ya’yanta.
Cin zarafin ya haɗa da riƙe musu albashi, sake musu wuraren aiki na nufin ƙuntatawa da kuma cire ma’aikata daga guraben da suke ba tare da ba su wani aiki.
Za ku ji abin da PDP ta ce, sannan Sarfil Hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Volodymyr Zelensky, dan shekaru 41 da haihuwa, wanda jarumi ne dan wasan barkwanci ne mai fitowa a shirin talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kada ƙuri'u. Sakamakon jin bayanan masu kada ƙuri'a ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi, wanda ya kusan ninka abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa yayin da suke murna a Kiev jiya Lahadi cewa, wannan nasarar tamu ce gaba ɗaya, na godiya ga kowannen ku, yanzu babu wasu jawabai da zan muku, na so na ce na gode. Yayin da yake amsa shan kayi a jiya da daddare, Poroshenko ya miƙa saƙon taya murnarsa ga Zelensky, sannan ya kuma ƙara da cewa, zan bar ofishina, amma ina so na sanar da tabbacin ba zan bar fagen siyasa ba. Daga baya Poroshenko ya rubuta wani saƙo a Twitter cewa, da gani ka san ana cike da murna a fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan wannan zaben, suna ganin tunda an samu sabon shugaba wanda bai da gogewa, kasar Ukraine za ta gaggauta komawa kan falakin da Rasha za ta rika juya ta. A wani tashin hankali wanda shine mafi muni cikin shekaru 10 a Sri Lanka, bamabamai da dama sun rusa coci-coci da kuma otal-otal na alfarma a jiya lokacin da ake bikin Easter, wanda mutane sama da 200 suka mutu, baya ga sama da mutane 400 da suka samu raunuka. Tashin bababaman 6 na farko da suka fara aukuwa da misalin karfe 8:45 agogon kasar, an tsara su ne bai daya, kuma sun hallaka mutane da dama, yayin da kananan fashewa guda 2 kuma suka faru bayan wasu sa'o'i da yawa. An dai auna bababaman ne dai zuwa kan 'yan yawon shakatawa da kuma wasu masu bauta 'yan ɗariƙar Katolika da suka halarci bikin addu'o'in ranar Easter a coci-coci a cikin birane uku. Fashewar ta girgiza ƙasar da ke kan tsibiri, wacce take zaune lafiya tun bayan yakin basasa, inda aka zubar da jini wanda aka kawo ƙarshensa shekaru 10 da suka gabata. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran don tattaunawa da aka tsara, wadda za ta mayar da hankali kan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da faɗa da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu. Ziyarar tasa ta kwanaki biyu ya fara ta ne jiya Lahadi, inda zai fara yada zango a birni mai tsarki na Mashhad, inda ake sa ran zai kai ziyara a kushewar Imam Reza, wanda musulmai 'yan Shi'a suke girmamawa. Ana kyauta da zaton Khan zai tashi zuwa babban birnin ƙasar Tehran don ya tattauna tare da shugaba Hassan Ruhani da kuma manyan jami'an gwamnati, a cewar gidan talabijin na Iran. Ziyarar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Pakistan ta buƙaci Iran da ta ɗauki mataki kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ta yi imanin su ne suka kashe sojojin Pakistan 14 a farkon wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da caccakar rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller kwanaki kaɗan bayan da aka fitar da tataccen kwafinsa ga jama'a, wanda ya kira shi bita da ƙulli. Makiya Trump da fusatattun 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka rubuta rahoton na Mueller sun kaɗu sosai saboda ba a samu shaidar an yi haɗin baki ba komai bane illa bita da ƙulli, wanda bai kamata tun farko a bari a fara shi ba, abinda Trump ya faɗa jiya Lahadi kenan. A wani saƙon Twitter na daban ya ƙara da cewa duk da babu wani haɗin baki, babu karen tsaye ga shari'a, masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar ba sa son su je su yi aikinsu na majalisa na ci gaban mutanenmu, abinda suke so su yi ne kawai su shiga cikin bincike na ɓata lokaci. Rahoton mai shafuka 448 ya bayyana abubuwan da ya gano na binciken da aka shafa watanni 22 ana yi kan kaza London ɗin da Rasha ta yi a zaben 2016, da kuma koshin Trump ya yi karen tsaye ga shari'a. Masu bincike sun tabbatar babu wani daga cikin kwamitin yakin neman zaben Trump da yana sane ya haɗa kai tare da Rasha, duk da haka sun ƙi su wanke shugaban kan zargin cewa ya yi ƙoƙarin yin karen tsaye ga shari'a. Masu kada ƙuri'a sun yi dogon layi a Alƙahira don yin zaɓe ranar Asabar. Sautin kiɗa mai ƙarfi yana tashi, kuma wasu daga cikin mutane da dama suna rawa suna ɗaga tutar ƙasar Masar. Mutane da dama suna ɗauke da hoton shugaba Abdul Fattah El-Sisi da kuma saka hannu da launin kore, saƙon da yake nuna ka kada ƙuri'ar amincewa. Idan aka amince da ita, kwaskwarima kundin tsarin mulkin da aka gabatarwa masu jefa ƙuri'a za ta ƙara wa'adin shugaban na shugabanci har zuwa 2030, kuma za ta ƙara wa sojoji damar taka rawa a cikin al'ummomi. 'Yan majalisar ƙasar Masar gaba ɗaya sun nuna goyon bayan canje-canjen, kuma suna sanar da zaben ƙasar a ranar Laraba. Ana sa ran samun sakamakon zaben zuwa ranar 27 ga watan Afrilu.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, an saka dokar hana zirga-zirga a ƙasar Sri Lanka bayan da wasu hare-hare guda 8 da aka kai a wasu majami'u da otel-otel suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 200. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da fassarar rahoton Anjana Fasrika.
Baya ga dokar hana zirga-zirgar da aka kafa, hukumomin ƙasar Sri Lanka sun katse hanyoyin kafafen sada zumunta da aika saƙonni domin hana yaɗa jita-jita. Da safiyar jiya Lahadi, rahotanni suka nuna cewa an kai hare-hare guda 6 a wasu majami'u 3 da wasu otel-otel 3. Daga baya kuma an samu ƙarin wasu hare-haren guda 2 'yan sa'o'i bayan jerin na farko, ɗaya a yankin da ake kira da Hiwala, ɗayan kuma a Dema Tagoda da ke kusa da Colombo, babban birnin ƙasar. Harin da aka kai a Colombo ya fi muni, domin a nan ne aka fi samun asarar rayuka, inda maharan suka farma wasu otel-otel guda 3 da kuma wata majami'a. A 'yan shekarun nan kungiyoyin addinin Kirista a kasar Sri Lanka sukan ce suna fuskantar ƙarin barazana daga mabiya addinin Budda masu tsauraran ra'ayi, amma irin waccan musgunawar bata kai haka tsanani ba. Inji shugaban kwamitin tabbatar da zaman lafiya da ake kira National Peace Council a birnin Colombo, wato Jihan Pereira.
Waye zai kai hari kan mabiya ɗarika Katolika? Lallai akwai masu adawa da Kristoci, ba sa wuce 'yan rigingimu da ake samu na zamantakewa na yau da kullum, amma baya kaiwa ga ra'ayi kisa.
Tuni dai Firaministan ƙasar Renel Wakirmesige ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda hare-haren suka shafa, tare da yin tare da wannan aika-aikar.
Ina so na miƙa ta'aziyyata ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su, da waɗanda suka ji raunuka a waɗannan hare-hare da suka auku a ƙasarmu. Ina ma waɗannan hare-hare kallon abin da zai sa ƙasarmu da tattalin arzikinmu su samu koma baya. Ina mai Allah wadai da hare-haren waɗanda suka kaikaici wuraren ibada da otel-otel. Ya zama tilazin kowa ya rungumi dokokin ƙasar nan.
Jami'an tsaro sun ce ana tsare da wasu mutane 13 da ake zargin suna da hannu a hare-haren. Ƙididdigar farko ta nuna cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, har da 'yan ƙasashen waje 30 waɗanda suka hada da Amurkawa da 'yan Burtaniya da 'yan ƙasar Sin da kuma wasu daga ƙasar Portugal. Ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko wata ƙungiya da ta ɗau alhakin wannan harin. Amma a shekarun baya, ƙungiyar Liberation Tiger of Tamil Alam mai neman a raba ƙasar ita ke kai akasarin munanan hare-hare a ƙasar ta Sri Lanka.
To, dangane da hare-haren na Sri Lanka, masu fashin baki a sassan duniya na ci gaba da yin tsokaci kan wannan aika-aika. Dr. Nasir Damowa mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka, na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan lamari.
Kasuwar ƙasar Sri Lanka ta yi fama da waɗancan shekarun baya, zuwa shekara goma da suka wuce na matsalolin Tamil Tigers. Amma sun samu sun walwala na matsalar, to yanzu kasancewar wannan abu ya faru lallai ya ranzana mutane waɗanda suka rasa rayukansu da ta sun zo daga ƙasashe daban-daban na ba ƙasar Sri Lanka ba kawai. Yasa yanzu ake ganin amalan dai ana ta bincike, ba a ce ga wanda yana yana da hannu da zai wannan hari ba, sannan ba wata ƙungiya ta ce lalle tana da masaniya ko tana da abin nan wannan hari.
To, Dokta, duk da cewa wasu masu fashin baki na ambatar 'yan gwagwarmayar ƙungiyar Tamil Tigers a matsayin waɗanda suka riƙa ta da ƙayar baya a shekarun baya, shin yadda aka kai wannan ko kuma waɗannan hare-hare ya yi daidai da irin salon yaƙin su?
Eh, to, ko abinda wani yaƙi cikin shi nazari da aka yi ɗazu nan shi ne, ko lokacin da suke ta da ƙayar baya ɗin ba wai suna kai ma wani addini ne ko wasu ƙabila hari ba, su waɗansu aka sani tsakaninsu ne da gwamnati. Su kaga wannan kuwa ya kasance mutane ne aka kai ma hari ba irin nasu ba, shi ake ganin lalle ba su ba ne, amma dai har yanzu ga ana bincike. Amma lalle yadda abin ya kasance, ka san komai yana da abin nan da suke yi, yanda aka yi irin wannan hari ɗin, me aka hara, sannan me ake ganin ya aka kai harin. Ka ga yadda kasance coordinated kuma gari ko in ma ka dibi map din na kasar Sri Lanka,
taswira kenan,
taswira gari na ɗayan da aka yi abin nan yana gabashin kasar, sai garuruwa biyu ƙarshen yammacin kasa. So amma kuma sai aka kai harin wato lokaci ɗaya.
Ya kake kallon yadda tarihi ya nuna cewa akwai mabiya addinin Buda masu tsatsauran ra'ayi da ake zargi da tsangwaman Kristoci, ko da yake ana cewa ƙeyyarsu ba ta kai tsaurin kisa ba?
To, ka lalle ba a san su da irin wannan abin da yake, duk da ke inda ka fara akwai masu tsatsauran ra'ayi kamar abin da faru a abin nan Myanmar, kaga su irin masu wannan ra'ayin su ya haɗu suna kashe su mai. To, amma lalle su Sri Lanka suna da wani abu da aka yadda musu shi na cewa suna kamar tolerating, kamar
za a iya cewa suna da haƙurin rungumar abu kenan.
yawa suna hakurin goma wani wanda ba wannan saboda bancin addinin buda kuma kasan suna da yawa a ciki daban-daban amma suna zaune zaman lafiya tun lokacin da aka samu wannan walwale matsala na Tamil Tigers har ma kasa ana ganin ta jiyo ta dawo tana son shigo cikin abin nan na mutane da yawa ke zuwa yawon bude ido a kasa shi ne kaga kamar irin su hotel su kamar irin kasa an kai haji a hotel
yawa dama ina son cewa wani abu da ya ɗore mutane kai shi ne har-haren ba wai kawai an kai su ne a majami'u ba har da hotel-hotel ya kuma ka kalli shi wannan
yawa to kaga in ka dubi irin wannan ba irin ana ganin ba wai irin wanda su ko a ce su waɗannan ɗan da aka ba sanar musu da wannan irin halin ba a nan ƙasa ta Sri Lanka saboda yanda su ya kasance suna da ba su da tsoron a yi tsakanin wani addini na daban a nan dai Sri Lanka ba su da wannan matsala ɗin.
Dr. Nasir Danmawa kenan. Da muka leƙa Najeriya, jami'ar APC a jihar Sokoto ta ce wani binciken da ta gudanar ya gano cewa ana musgunawa ma'aikatan gwamnati da ake zargin sun goyi bayan jam'iyyar ta APC a zaben da ya gabata a wasu manyan ma'aikatan gwamnati da na ƙananan hukumomi da kuma rukunin 'yan kasuwa da dai sauransu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Murtala Faruk Sanyinna.
Isa Sadiq a ce da shi ne shugaban jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta Sokoto ya kuma yi jawabi ga wani taron manema labarai domin kokawa a kan lamarin.
Cin zarafin ya haɗa da riƙe musu albashi, sake musu wuraren aiki, nufin ƙuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da ba su wani aiki ba. Abubuwan sun kai har inda aka hana talakawa ɗiban ruwa wuraren riyojin waɗanda aka gina da kuɗaɗen al'umma. An hana 'yan kasuwa su baje haja a kasuwanni. An kwaci shaguna ba don laifi ba, ba don rashin biyan kuɗin haraji ba. An fitar da shugabannin ƙungiyoyi da masu sana'o'i ba tare da bin ƙa'ida ba.
Amma ranka dai suna ganin cewa kukanku idan watakila ku ne kuka ce wannan zaɓen za ku aikata irin wannan.
Ai mu ba ma'aikata ba ba ne. Ai yau kusan wata shida da mutanen da Aminu Ziri ya bar jami'iyyar APC ya koma jami'iyyar PDP. Akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda suke daraktoci ne a gwamnatin tarayya shi na tare da su kuma mun san su ba mu taɓa zuwa muka ce a cire su ba. Kuma sun zo har amfani sun yi an yi da su a lokacin zaɓe.
To sai dai ɓangaren gwamnatin jihar ya musanta akasarin zarge-zargen duk da yake a ta bakin wani tsohon ɗan majalisar dokoki kuma mashawarci na musamman ga gwamna Bello Malami Tambol. Aikin gwamnati yana iya kai mutum a ko'ina.
Yadda ake bayani ba haka abin yake ba. Duk wanda ya san gwamnati ta ci zaɓe dole ne akwai waɗanda za a canza wurin aiki. Akwai waɗanda za ka kawo kusa gare ka waɗanda su ne za su taimaka maka amintattunka. Wanda yake in ka duba farko akwai waɗanda ma ba su ma yi jam'iyyar ba. Amma dai gwamnati ya tsaye cewa ba a taɓa kowa. Amma dai na san cewa dole ne a doka ta aikin gwamnati a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri. Wannan ba gwamnati sai aka yi ba. Abu ne wanda ya taho da tsarin doka ta aiki. Akwai waɗanda an riƙe da manyan ofisoshi waɗanda yake ba jam'iyyar PDP sun kai ba. Amma mai girma gwamnati ya samu su ido suna nan suna aikin su tare da shi kuma yana sauraren su kuma suna mu'amala ta aiki tare.
Yan makonni kalilan bayan da hukumar zabe ta ayyana gwamna Aminu Waziri Tambol na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Sokoto a wa'adin mulki na biyu. Takardu sun soma yawo na canje-canjen wuraren aiki ga wasu ma'aikatan gwamnati, lamarin da ya zama babban abin tattaunawa a kowane majalisi a jihar, inda kuma al'umma ke bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan madakala. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To agogo yanzu a nan Washington na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijan makiyayi Alhaji Gambo daga Randage birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin Bali a jihar Taraba da ake kira shi Aibu. Kun ji yadda makiyayin suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin Bali daga Sol Garba Cede ya ɗau belin waɗanda ake tuhuma da suka haɗa da madugun 'yan bangar shi Aibu Garbabi daga hannun 'yan sanda a Abuja. Tun belin dai shiru kake ji kan batun, duk ƙoƙarin da muka yi zuwa yanzu na samun Garba Cede ya citura, amma mun yi dacen abokin aikin ɗan majalisar na bin wannan shiri. mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Abdulrazak Namdas kan wannan lamari dan sanin matakin da za a dauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri. Hatta ita kanta gwamnatin jihar Taraba mun yi kokarin jin ta bakin ta kan yadda ake zargin yan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Yanzu dai ku biyo mu shiga majalisar wakilai.
Ina tare da Honorable Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya. Abdulrazak Namdas, me zaka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan wannan Fulani da suka je jihar Taraba har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikin su, inda aka samu wani mutum alaji na gandu wanda ake zargi da yayi zalunci. Farko tukuna, me zaka ce kan wannan shirin da ka saurara?
To, na kullum na saurara wannan shiri din, ba ma wannan kadai ba, wanda suka gabata ma ai mu da muna bi matsayina na kakaki majalisa mai magana yawun majalisa. Ai, yana da kyau mu saurari wayannan, don akwai korofi da ya kamata mu mai magana kai muka iya sa baki. Wannan din ma na da aka yi, ina na sha bin maganganun da yake faruwa.
Abdulrazak Namdas, da ka saurari shirin, me ka fahimta? Wani yanzu me zaka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan, tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai, shi Honorable Garba Shede, wanda su waɗannan Fulani suka bada labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su. Duk da mun yi ƙoƙari mu neme shi mu yi magana da shi, da saƙo da muka aika masa har yau ba mu samu zantawa da shi ba.
To, gaskiya a yadda na ji Fulani suke magana, a kan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa, da kuma kaman an kwashi shanu da kuma yan banga ba. To, da aka ɗauki belin su, ya kamata a dawo da su, amma ya kai kusan shekara da wani abu ba gawan waya da aka ɗauki belin su ba. To, don haka su suna ganin cewa wannan ɗan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai maido da wayar nan. To, wannan ni ban san ya aka yi ba, ban tabbatar ba, ni yadda nake ji dai kawai nake saurara a rediyo. In abun haka take, abun da nake son faɗa shi ne, na ɗaya, ɗan majalisa zai so a matsayinta na wakilin mutanensa, in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau, shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen nan, in har abun da aka yi ɗin shi yana gani zai iya taimaka warware matsalar. Sai dai a doka nuna cewa in ka karbi belin mutane, to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli. To, in gaskiya da yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba, mu ma a majalisa muna da abun da ake kira shi Committee on Public Petition. Muna da committee da yake karban korofin mutane, ko an maka zalunci a ma'aikatanka, ko a kotu, ko a ina, wanda kai gan an ci zarafinka ba maka adalci ba da sauransu, za ka iya kawo korofin ka rubuta ka kawo majalisa, ko a mu 'yan majalisa ma in mu ne muka yi wannan, zaka kana da dama ka kawo wannan korofin, kuma wannan committee za ta bincika, don tana da kusan karfi na kotu, amma ba wai ita kotu ba ne, amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita. Don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikkira sunan shi dan majalisan ba, za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da ya fi mu ma mu bincika, in an tantacewa shi ɗan mu ne yake da laifi, to za a ɗauki mataki a kai, in kuma shi yana da gaskiya za a ba su hakuri. Ni abin da na fahimta ke.
Wato, Namdas, in ka kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi, bayan ma wato kwace shanu da ya shafi su waɗannan mutane, inda shi wannan dattijon yake ba da labari yan banga sun rika tsoma shi a ruwa, sai ya fita daga hankalinsa, sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba. Wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu, aka kama su har aka kawo su Abuja, amma aka ɗauki belin su, me zaka ce kan wannan?
To, da farko dai mu yi maganan yan banga. To, mu fa yan banga ba abu, akwai su ma hurumin da suke da shi, akwai abun da kuma ba tasu ba ne, wani binciken na police ne, wani ba nasu ba. In su ma suna wuce huruminsu suna yi abin da ba daidai ba, to wannan ma ya kamata a duba ido akai. Nakan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuri akan yan banga har mun samu an amince da shi an kai, amma dai ina ga shugaban kasa har yanzu bai sa hannu akai ba, don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar zaman to kamar su alkalai da sauransu, wannan ba tasu bane. Amma in akwai abin da aka yi da ba daidai ba, dole ne kai da ka dauki daman ka dauki belin mutane. Yan an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan, dole ne kai zaka ya kawo mutane. To amma in abu ya shi yasa nace in abin da aka yi ba daidai ba, to dole sai an kawo mana mu ma mun yi bincike mun tabbatar wa ke da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa. Don ba abu ne wannan ne tunda na ji kamar zargi ne, ba tabbatarwa zaka yi ba sai ka ji kuma ku kun neme shi a waya ba ku same shi ba ko rubuta masa text bai mai doda shi ba, to ba mu ji nashi bakin ba, kara zo yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba. Amma in haka ne to dama akwai matsala, amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da damuwa sai su zo majalisa.
Yawwa, to Abdulrazak nan da kama tuna min na san kun yanke na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan ƴan banga da aka yi kudirin doka aka amince da su, duk da ka ce shi shugaba Muhammadu Buhari bai kai ga sa hannu ba. Shin menene za ka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya ba su yin aka amince da su?
To mu dai muna ganin cewa yadda yan banga suke ayyukansu yana da kyau, amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba. Su ya kamata sanannu ne, mu doka ta amince da su, duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi, kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala. Kuma mu an nuna cewa wayannan ayyukan da za su yi iri kananan laifuka ne, in ko sun kama mutum za su kai shi gaban hukuma, ba wai su za su dauki takanar ta Kano su kama mutum kuma su kamar su ne alkalai su mishi shari'a su ba daidai ba ne wannan. To wannan mu abin da muka aikata kenan, don su zama su hukuma ta yarda da su kafin nan ma a wuce a yi su ci gaba da ayyukansu. Ni abin da zan iya tuna da wannan.
Wato in ka kula Abdulrazak nan da su ƴan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane, in an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a, alkali ne ke da ƴancin yi masa hukunci. Amma kafin ma mutum ya kai gaban alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma, ni akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma ɗaukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi. Mai majalisa take tunani kan irin wannan mataki ko in ce matsayi da ƴan banga suka ɗaura wa kansu a Najeriya?
To wannan kai akwai laifi ba daidai ba ne, don ko police da aka ba shi dama ma ya yi bincike, in ya kama yana da dama ya prosecution a Turanci ake cewa, ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba, ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu. Lalle ma kai kana ɗan bangan da ma har yanzu dokanka ma ba sa hannu ba, lalle ka ce za ka hukunta wani, wannan ba wanda ya baka wannan hurumi. Kuma mu ba mu amince a sanin cewa mu ma mun ji wayannan korafe-korafen ne, muka kokari mu yi doka akan maganan ƴan banga.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar, ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa saƙon gayyata za mu kawo muku dai yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya lai kaya, ni Sarfila Hashin Guman nake cewa mu kasance lafiya.
Wadalla yanzu kuma ga labari a takaice.
Lodmaya Zaleski, ɗan shekaru 41 da haihuwa kuma ɗan wasan barkwanci, ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye a wani mummunan tashin hankali da ya rutsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka, ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 200.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Amma kafin nan muna yi wa mai sauraronmu Zaidu Bala ƙofa sabuwa, shugaban kungiyar Murya Talaka na Najeriya ta aziyar rasuwar mahaifinsa Alhaji Ahmadu Gohe, wanda Allah ya warsuwa a ranar Juma'a da ta gabata, da fatan Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa, da Chiba Hero Diodine da ya shirya shirin gaba ɗayansa,
sai injinanmu wato Nashwan Khalid Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC sai mun hada a shirin namu na hanzi.
VOA Afrique, le monde.